sai kamar wayan telefon. A zamanin manzon Allah babu telefon. To shin telefon ba shi da hukunci kenan a shari'ar musulunci? La, ai idan aka rasa ayar alqur'ani ko hadisin manzon Allah akan wani hukunci ayyananne, to akwai babi na kiyasi. Malamai suna kwatanta hukuncin telefon da matsala ta shiga gida. Kaga an yi amfani da wani hukunci da manzon Allah ya yi a zamaninsa, sai a ɗora wannan hukuncin akan wata matsala da ta auku a yanzu, wanda babu ayar Qur'ani a kanta, babu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kai. Akwai hadisin da ya inganta, yana sahihul jami'i saghir, hadisi na 318. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, idza sta'adana ahadukum salatan falam yu'zan lahu falyarji'. Ka zo gida, ka nemi izinin shiga gida sau uku, ba a ce maka komi ba, to ka juya ka koma. Inji annabi Muhammad, in ka nemi izini sau uku ba a baka izini ba, to ka tafi. Ka ɗauki wannan, ka auna da telefon, ka buga wayan mutum kir har ta tsinke bai ɗauka ba, ka sake bugawa har ta tsinke bai ɗauka ba, ka sake bugawa har ta tsinke bai ɗauka ba. Ina bambanci da wancan maganar na annabi Muhammad da wannan hukunci na telefon? Kaga an yi amfani da wancan magana da manzon Allah ya game da neman izini, domin wancan mutum ne ya taho gida, babu abin da ya kawo shi gidanka face ya nemi izinin ganinka, yana son ya yi magana da kai. Wanda ya buga telefon, ya buga telefon ne saboda ya yi magana da kai, don haka babu bambanci. Annabi ya ce, kai da ka zo gida, ka nemi shiga gidan nan sau uku, ba a baka dama ba, to ka juya ka tafi. Wannan yana gwada maka cewa ashe mutum yana da damar ya baka izini kuma yana cikin gidan. Mutum yana da dama, gidansa ne. Ka zo ka nemi shiga, ya ki baka dama, don baka san halin da yake ciki ba a cikin gidan. Matsala ta cikin gida tana gaban matsala ta waje, baka san halin da yake ciki ba. Don haka bai kamata ranka ya ɓaci ba, don ka nemi izinin shiga gida ba a baka dama ba, sai ka juya ka tafi. Wannan daidai yake da matsala ta telefon, babu bambanci. Ka buga wayan mutum sau ɗaya har ta tsinke bai ɗauka ba, ka sake, in ka yi sau uku, kamata ya ce kana da hankali, sai ka gane yana cikin wani hali wanda ya fi muhimmanci akan amsa telefon ɗin naka. Babu mamaki da zai amsa maka waya a wannan lokacin, zai hauka da fada. To maimakon haka gwanda ma bai amsa ba, ashe rashin amsa telefon bai zama illa. Kaga an ɗauki wani hukunci da ya auku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, aka ɗora shi akan wani abu da ya auku a wannan zamani, wanda babu ayar alqur'ani akai, kuma babu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai. Haka nan kuma mutum ne ya bugo waya, sai ya ce ma hello, to za ka amsa mar? Babu shakka zamanin manzon Allah babu telefon, bare mu san hukuncin hello. Amma dai akwai wani hadisi wanda ke cikin silsilatul ahadisi sahiha, hadisi na 816. Manzon Allah ya ce, man bada'a bil kalami qabla salami fala tujibuhu, wanda ya fara magana kafin yayi sallama to kar ku amsa mar. Wannan muna iya daukan hadisin mu dora kan telefon, muna iya hukunta hello da shi. Don haka da ya kira ka ya ce ma hello, to manzon Allah ya ce tunda ya fara magana kafin sallama kar ka amsa mar, sai ka kashe wayar abinka in ka san musulmi ne. Malaman usul suna cewa al-hukmu yaduru ma'a illatihi, hukunci yana tafiya ne tare da illarsa. Duk sa'ilin da illar ta zo, to hukuncin fa sai ya dawo. Ba wai annabi ya tafi shi ke na hukunci ya mutu ba, ko da shike manzon Allah ba shi da rai, amma hukuncinsa yana nan. Duk sa'ilin da illa ta auku irin wacce ta hukunta wancan magana ta manzon Allah, to wancan hukunci sai ya dawo kan wannan illa. Ka duba al-baharul muhit, mujallad na 5 shafi na 343. Shi ne ya ce ɗaukan wannan a bisa kimanta maganar da aka gabatar a baya, yana babi na kiyasi, min babi kiyasi dalala. Kiyasi iri-iri ne, yace yana babin qiyasud dalala. Qiyasud dalala shine kwatance ta dalili. In ka duba ta'aliqin da Dr. Nasir bin Abdul Karim yayi mai iftida'us siratul mustaqim mujallal na farko shafi na 96 yace qiyasud dalala huwa al-istidlal bi ahli an-nadhirayn 'ala al-akhar, a dauko wata matsala a kwatanta ta da hukuncin wata matsala, wannan shi ake ce ma qiyasu ad-dalala. Misalin sa ka qiyasu mali sabiyyi ala mali baligh, inda duk Allah ya magana zakka, ba a yi magana akan zakka a dukiyar yaro ba, domin shi yaro da mahaukaci hukuncin su guda ne, at-taklif bai hau kansu ba, bai kai balaga ba, bare a ce shari'a ta hau kansa. Shi ko wanda ke da tabin hankali shi ma hukunci ya kauce daga kansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi'al qalamu an salasin, an daga alkalami akan waɗannan mutane, ba a rubuta musu lada ko zunubi. Yaro sai lokacin da ya balaga, mahaukaci sai lokacin da ya dawo hankalinsa, sai ya warke. To shikenan, sai ya kasance Allah ya ce wajibi ne a fidda zakka. Wannan magana da ake yi kai tsaye ana nufin musulmi baligi da yake da dukiya ta kai nisabi wajibi ne ya fidda zakka ittifaqan. To ina hukuncin yaro kuma da yake da dukiya kuma ta kai nisabi ba, akwai zakka a kai? Baka samun ayar Al-Qur'ani, baka samun hadisin manzon Allah, yaya za mu yi mu kyale yaro mai dukiya babu zakka akan dukiyarsa? La, shi ma wajibi ne idan dukiyarsa ta kai nisabi ya fidda zakka. Me yasa aka ce wajibi ne? Bi jami'an lahu malun namin, saboda da Allah ya tashi magana akan zakka yace khub min amwalihim, ka karba daga dukiyarsu. Allah ya yi magana ashe zakka ana fitarwa ne daga dukiya, to ashe duk mutumin da ke da dukiya matukar musulmi ne, wajibi ne a fidda zakka daga dukiyarsa kuma koda mahaukaci ne. Me ta ina aka samu wannan hukunci ta qiyasi? Qiyasud dalala, an wato kwatanta hukuncin zakka akan dukiyar yaro da na mahaukaci akan hukuncin zakka akan dukiyar baligi mai hankali. Illar da ta hada su guda ce duka dukiya ne, kuma Allah madaukaki ya yi umarni a karɓi zakka daga dukiya. Tunda yaro yana da dukiya kuma dukiyar ta kai nisabi, wajibi ne a fitar, ba ma yaro ba hatta mahaukaci. Kuma banda ma mahaukaci, ko da maraya an raba gado, ya kasance maraya ya samu dukiya, wannan dukiya ta kai nisabi, shi ma wajibi ne a fidda zakka daga dukiyarsa. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ashe kenan zakka tana wajaba ne akan duk mutumin da ke da dukiya. To sai ya zama an hukunta dukiyar marayu da ta yara da ta mahaukata akan dukiyar masu hankali ba ligai, don haka matsalar sai ta zama hukunci guda. Yace amma qiyasul illa, abinda ake ce ma kwatance ta illa, a kwatanta hukunci a dalilin illa, fa huwa ma kanat illa fihi muktabiya lil hukmi, ya zamanto illa ita ce ta hukunta al'amarin. Ka qiyasi tahrimi darbil walidaini ala ta'affu, a cikin alqur'ani ko sunnonin manzon Allah, bi ma'ana hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam, babu inda Allah yace kar a doki iyaye. Ku ji maganar da kyau, babu inda ayar qur'ani tace kar a daki mahaifi, ko akwai? Babu inda ayar hadisin manzon Allah yace kar a daki iyaye, amma Allah ya ce wala taqul uffin lahuma, karka ce musu tir. To da Allah ya ce karka ce musu tir, karka yi musu tsaki, bai ce kar a dake su, bai ce karka musu tsaki. Wannan ishara ce ake maka cewa abin da ya fi tsaki ma haramun ne, sai aka faɗi mafi ƙanƙanta. Misalinsa kuma, babu inda Allah ya haramta zina kai tsaye, sai ya ce wala taqrabu zina, kar ku kusanci zina. Wanda ya ce ma ai ba a haramta zina ba, to na'am, amma Allah ya ce kar ku kusanta, in ba ka kusanta ba ka aikata? Ashe kusanta shi ke kai ka ga aikatawa, tsaki shike kai ka ga dukan iyaye. Sai Allah ya faɗi mafi ƙanƙantar hukunci ya kyale ka da tunani, kai ka hukunta ina hukuncin dukan mahaifi. Kaga wannan kiyasi, ka duba imta'ul uqul bi rawdatil usul li Abdul Qadir Shaibatul Hamdi mujallal na farko shafi 178. Haka nan akwai littafin da ake kiransa Al-Qiyas, ka duba shafi na 105. Malamai suna bada misalai akan waɗannan. Wa qad yajtami'u al-amran, sannan sau da yawa idan shari'a ta tsawatar kar a yi koyi da halin wata jama'a, ko shari'a ta yi umarni a yi koyi da halin wata jama'a, to za ka samu al'amura guda biyu suna haɗuwa a ciki, wato al-hikmatun nashi'a min nafsil fi'il alladhi wafaqnahum aw khalaqnahum fihi. Kamar yadda muka faɗa a baya, idan Allah ya ce kar ku yi koyi da halin wasu, to ɗayan biyu ne, ko dai Allah yana hana ku kwaikwayon su ne gaba ɗaya, ko ku Allah yana hana ku koyi da su ne akan wani aiki ayyananne, ɗayan biyu ne. Ko dai ana nufin kar ku kwaikwayi waɗannan mutanen samsam, ko ku ana nufin abinda suke aikata wannan ne ba a so ku yi, amma sauran ɗabi'unsu babu laifi da kun yi koyi da su, ɗayan biyu ne. Shine yake cewa sau da yawa shari'a in ta ce kar a yi koyi da wasu, to abu biyu ɗin nan duk sukan faɗo, ba a son ku yi koyi da halin nasu gaba ɗaya, sannan ba a son kuma ku kwaikwayi wani aiki da shari'a ta ayyana a wannan mahallin. Wa min nafsi musharakatihim fihi, ya'ani al-hikmatun nashi'a, hikima da take samuwa min nafsil fi'li, wannan aikin da mutanen suke yi, alladhi wafaqnahum, wanda muka daidaitu da su akai, aw khalaqnahum fihi, koko muka saba musu akan shi. Wa min nafsi musharakatihim fihi, sannan kuma tarayya da su cikin wannan siffa. Abubuwa biyu din nan sau da yawa sukan zo cikin hani da Allah madaukaki yake ko Annabi Muhammad game da koyi da halin wasu mutane, ko kuma kwaikwayon halin wasu mutane. Wa hadha huwa al-ghalibu 'ala al-muwafaqati wal-mukhalafa al-ma'muri bihima, galibi abin da ke faruwa kenan idan kaga hadisi ya ce kar ku kwaikwayi wasu. Wannan hadisin yana hada abu biyu, da aikin da ya ayyana na mutanen, sannan kuma da halin mutanen gaba ɗaya kar ku koyi da shi, galibi haka ke zuwa. Haka nan kuma idan ayar Al-Qur'ani ta ce ku yi koyi da halin wasu, to galibi za ka samu abinda ayar ta ayyana na halin waɗannan mutanen ana so ku yi koyi da su a kai, sannan kuma halin su ma gaba ɗaya ana so ku yi koyi da shi. Wato abu biyu ɗin nan galibi suna haɗuwa cikin umarni da Allah ke yi mu yi koyi da halin wasu mutane, ko ko tsawatarwa da Allah ke yi mu nisanci kwaikwayon wasu mutane, wal manhiyu anhum, da kuma abinda aka hana game da su. Fala budda, shine Sheikhul Islam yace wajibi ne, min at-tafaqqun li hadha al-ma'na, at-tafaqqun shine al-fahmu, kalma ce daga al-fitna, hankali, tunani. Wajibi ne mu yi tunani mu hankalci wannan ka'ida kafin ma mu shiga karatun wannan littafi. Wato duk sa'ilin da muka kawo wani babi, sai ka ji Allah madaukaki ya yi magana akan wasu mutane kar a yi koyi da su, to abu biyu din nan yana zuwa. Farko ka yi ƙoƙari ka ga ɗabi'anka ta saba ma ɗabi'ar wannan jama'a. Na biyu, abinda Allah ya ayyana na aikin da suke yi, wajibi ne ka yi ƙoƙari ka nisanta. Fa innahu bihi yu'rafu ma'ana nahayillahi lana, ta haka ne sai ka san wannan ka'ida za a iya fahimtar hanin da Allah ke mana an ittiba'in, kar mu bi wasu mutane, wa muwafaqatihim, ko ko mu daidaitu da halin wasu mutane, mutlaqan, ko dai ayi umarnin a sake, wa muqayyadan, ko ko wani lokaci a kawo shi da qaidi, mutlaqan bi ma'ana halin su gaba daya, muqayyadan kuma shine a ayyana wani aikin su a ce shine ba a son ku yi koyi da shi. Allah shi samu gani. Wa alam, Sheikhul Islam yace ka sani anna dalalatul kitab ala khususil a'mal, wato hujjoji da ayan Al-Qur'ani ke kawowa, ala khususil a'mal, a bisa wasu keɓaɓɓun ayyuka, wa tafasiliha, da rarrabe su, inna ma yaqa'u bi tariqil ijmal, yana zuwa ne ta hanyar dunkule magana, wal umum, da game magana. Galibi Al-Qur'ani baya rarrabe mas'ala, shi yasa duk mutumin da yace babu ruwansa da wani littafi banda Al-Qur'ani, babu ruwansa da hadisin Annabi Muhammad, zai samu kansa cikin rudu. saboda shi alqur'ani galibi yana zuwa da magana ne a dunkule ba zai fassara maka ba wal umum yakan game ya kawo magana ya game hukunci ba tare da ya kebanta wani sashi ba kamar misali fa idza laqitumul ladina kafaru fa barbar riqab inji alqur'ani da zaran kun hadu da kafirai fillawiya to in kada wannan aya mutun ya shiga uku sai ya dinga yawo da takobi wane kafiri ake nufi sai ka dawo hadisin annabi Muhammad awil istilzam ko kolizimtawa alqur'ani zai baka umarni ne ya game duka umarnin annabi Muhammad hadisansa su suke kebanta umarnin da ayar alqur'ani ya kawo ta kawo kamar misali aqimus salata wa atuz zakata ku tsaya da sallah aqimus salata wa atuz zakata ku tsaya da sallah ku bada zakka wannan sallah ne in ka dauka duka salloli ne to duka sallolin nan wajibai ne domin umarnin Allah wajibi ne sai fa in an samu dalilin da ya sauke shi daga wajibi ya koma sunna ashe kenan sai ka koma hadisan annabi Muhammad shi yasa yace wa innamas sunnatu hiya allati tufassiru alkitaba sunna ita ce take fassara alqur'ani wa tubayyinuhu sunna ita ce take bayanin alqur'ani wa tadullu alayhi sunna ita ce take ishara ga ayar alqur'ani wa tu'abbiru anhu sunna ita ce take gabatar da bayani bi ma'ana abinda ayar qur'ani take ishara akai fa nahnu yace zamu nazkuru min ayati alkitabi ma yadullu ala asli hadhihi alqaida zamu ambaci wasu ayoyin alqur'ani wadanda suke nuna wannan ka'ida da muke bayani akai fil jumla in mun kawo ayoyin qur'ani mun kawo ne a dunkule sai ka saurara in mun shiga cikin littafin summa nattabi'u zalika al ahadith al mufassara zamu bi da bayani daga hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadanda suke fassarawa fi afna'il ayati wa ba'daha a lokacin da duk muka kawo ayar alqur'ani to zamu yi kokari mu kawo sunnar manzon Allah da take fassara wannan aya imma da zarar an kawo fi asma'il ayati tsakanin ayoyin mu kawo hadisai wa ba'daha kuma mukan kawo bayan mun gabatar da ayoyin qala Allah subhanahu Allah mai tsarki da daukaka yake cewa ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة حقيقة من باو بنو إسرائيل للتافي من باو سفهمتر شريعة شيني الحكم فهم الكتاب والنبوة من باو سأنبت ورزقناهم من الطيبات مكرمس أرزكي نعبن شمي ما سكو وفضلناهم على العالمين كم مكتفي تاسو أكن دنيا أو أنشان زامن وآتيناهم بينات من الأمر كما من باسو حجوجي نهكونكين الأمر باكي تايا دوهك الله يا بام بنو إسرائيل شريعة دازاس يأنفاني دشي فما اختلفوا بسصابا مجونابا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم سأبايا إلني يازو مسو سنصابا مجونا سبو دمقنتات كالين جونا سبو دقوكارين ظالمشي inna rabbaka yaqbi bainahum yawm alqiyama lalle allah madaukaki zai yi hukunci tsakanin su a ranar alqiyama fi ma kanu fihi yakhtalifun game da abubuwan da suka saba ma juna akai an yi maganar ahlul kitab don haka shari'a ba sabuwa bace sai allah yake thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amr sai kuma kai muhammad yanzu mun dora ka akan wata shari'a na al-amr waɗanda ba su da ilimi innahum lan yughnu anka min Allahi shay'a domin kuwa ba za su wadatar maka komai ba a wajen Allah a ranar tashin kiyama wa inna adh-dhalimina ba'dhum awliya'u ba'd kuma lalle adh-dhalimai sashin su masu taimakon sashi ne adh-dhalimi shike kokarin ganin zai iya kare kansa saboda haka zai tsara ma kansa dokoki wallahu waliyul muttaqin masu tsoron Allah Allah ke jidintan al'amarin su shi mutum idan yana kiyaye dokan Allah in musulmin gaskiya ne ya mika rayuwarsa ga Allah ya san tsarin Allah shine nashi ba tsarin da zai makansa ba amma azalimi shi yake tsara makansa domin ya kauce kama kansa domin in nayi makaina wannan tsari na tabbata zan fada ciki to wannan abin halal ne a kasan nan wancan kuwa in nayi zan zauna lafiya wannan shi ake ce ma doka ta son zuciya abinda Allah madaukaki yayi gargadi ga annabi Muhammad kada ya yarda ya bi son zuciyar ahlul kitab wadanda aka ba su shari'a suka yi watsi da ita saboda zalunci tsakanin juna domin ba zai yiwu kai zalunci a karkashin shari'ar Allah madaukaki ba in za a yi zalunci to dole sai an kauda shari'ar Allah an tsara wata doka ta amfani da son zuciya a nan ne za ka kawar da dokan da za ta iya cutar da kai ka tabbatar da dokan da za ta daɗaɗa maka to kai annabi Muhammad yanzu Allah ya baka shari'a kar ka yadda ka bar wannan shari'a ya ce fattabi'ha wa la tattabi ahwa allazina la ya'lamu kada a wayi gari ka koma bin son zuciyan waɗanda ba su da ilimi shine shekul islam ya ce akhbara subhanahu anan Allah ya bada labari waɗannan ayoyi suna suratul jasiya daga aya ta 16 zuwa aya ta 19 Allah madaukaki ya bada labari annahu an'ama ala bani isra'ila yayi wa bani isra'ila ni'ima ya ba su ni'ima wace irin ni'ima bi ni'amid dini wa dunya ya ba su ni'ima ta addini saboda an ba su annabawa an ba su littafai an tsara musu shari'a kaga ni'ima ta kare anan وَأَنَّهُمْ مُخْتَلَفُوا بَعْدَ مَجِيءِ الْعِلْمِ أَمَّا بَعْدَ الْعِلْمِ يَأْتُونَ مُسْلِمِينَ سَيْ سُكَ سَابَ مَجُونَا بَغْيًا مِنْ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ كَوَنِ لِتَافِنْ أَكَ سَالِ بَعْضٍ سَبُودَ ظَالِمِكِ نَسَاشِي أَكَنْ سَاشِي بَزَيْ يُو سُ چِغَبَ دَ أَيْكِ دِ شَرِيعَةِ اللَّهِ بِدَنْ هَكَ سَيْ سُكَ يَوَاتِي دَ إِتَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ يَتِي ثُمَّ جَعَلَ مُحَمَّدًا عَلَى شَرِيعَتِهِ دَغَ بَايَ سَيْ اللَّهُ يَسَنْيَا وَالنَّبِي مُحَمَّدٌ وَتَ شَرِيعَةٌ shara'aha lahu wacce Allah madaukaki ya shar'anta ta gare shi wa amarahu bi ittiba'iha kuma ya umurci annabi Muhammad ya bi wannan shari'a din wa nahahu an ittiba'i ahwa'i allazina la ya'lamun ya hana shi bin son zuciyan waɗanda ba su da ilimi sai shaykhul islam ya ce wa qad dakhala fil ladina la ya'lamun in aka ce waɗanda ba su da ilimi to fa kullu man khalafa shari'atahu duk wanda ya saba ma shari'ar annabi Muhammad to fa ya shiga cikin babin jahilai domin Allah madaukaki yace wala tattabi ahwa'ahum wala tattabi ahwa allazina la ya'lamu kada ka bi son zuciyar waɗanda ba su da ilimi kaga duk wanda ya bi son zuciya kenan an waye gari ya zama jahili ko da malami ne domin a karantarwar musulunci babu ilimi ga wanda bai ci ribar ilimin sa ba abinda manzon Allah ya karantar da mu kenan babu ilimi ga wanda bai ci ribar ilimin sa ba bi ma'ana idan kana da ilimi sannan ilimin nan bai amfane ka ba to sunanka jahili a wajen Allah madaukaki waye malami shine wanda ilimin sa ya amfane shi don haka yasa malamai suke cewa miyagun malamai gaba ɗayansu jahilai ne mugun malami jahili ne a shari'ar musulunci me yasa saboda ilimin su bai amfane su ba hawa uku ne na farko da zaran manufar mutum ta lalace niyyarka ta wajen neman ilimi da zaran ta ɓaci daga lokacin da niyyanka ta ɓaci daga wannan lokaci kake matsayin jahili ko da ka samu ilimin wace manufa ce kake da ita na neman wannan ilimin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhu Allah wanda ya tafi neman ilimi ilimin da ana neman yardan Allah ne ta dalilin sa amma shi ya tafi neman wannan ilimi la ya ta'allamuhu illa li yusiba bihi ardan min ad-dunya wata riwaya annabi yace iwaban min ad-dunya ilimin addini ana yin sa ne don a tiriba a samu makoma mai kyau a kiyama amma shi wannan da ya tafi neman ilimi bukatar sa ita ce ya samu wata kaddara ta duniya annabi yace lam yajid urfal jannati yawmal qiyama, bai samun kamshin aljanna a ranar tashin kiyama. Wannan yana shafan mu ta fuskoki da yawa. A wannan zamani da yawa mutane sukan yi karatu dan a ce wane dakta ne, ya tafi karatun addini, amma bukatar sa shine a kira shi dakta, doctor wane, ya samu degree, ina da degree, wancan bayi da shi, magana ta kare, baka ba kamshin aljanna. In ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi arban min ad-dunya, shi kokarin neman ilimin da yake yi shine ya samu wani matsayi. To wannan ita ce manufarsa, babu mamaki yana karantarwa a primary, yanzu an saukar da doka duk mai grade 2 za a kore shi. Sai yace to fa dole ya je ya nemi diploma a Islamic studies, saboda Allah ya tafi neman diploma saboda lahira. Ya je neman diploma saboda ya kare albashinsa. Khalas, subhanallah. Wannan hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Da duba iktida'ul ilmi, hadisi na 102 da takhrijin hadisan riyadus salihin, wanda Muhammad Nasiruddin al-Albani yayi, hadisi na 1399. Wani hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man ta'allama al-ilma liyubahiya bihi al-ulama, wanda ya tafi neman ilimi dan ya ringa tinkaho da malamai. Domin akwai mutumin da ke neman ilimi saboda muhawara, saboda rigima, kokari yake ya ga inda malam wani ya yi kuskure, to kokarinsa shine ya samu ilimi saboda ya shiga sahun malamai, auyu maridihi sufaha, ko ya dinga jayayya yana takama ga jahilai, ya zama to mai muhawara, mai jidali, au yasrifa bihi wujuhan nasi ilayhi, koko dan ya karkato fuskokin mutane su dawo gunsa a ce ba kamar wani a yanzu. Manufarsa kenan, kaga din zuciya ta lalace. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace adkhalahu Allahu jahannam, Allah zai shigar da shi wutar jahannama. Bukatarsa yayi ilimi dan ya karkato hankulan mutane zuwa gare shi, kuma har yanzu malamai da dama suna da irin waɗannan manufofi. Mutum zai ballo wata rigima, daɗaɗɗiyar rigima wanda an binne ta, muhawara a kanta ma ba shi da fa’ida, amma sai malami ya ɗauko wannan rigima ya fito da shi cikin al’umma, a yi ta kace na cewa ya faɗa aiwa na ne, shi dama buƙatarsa shuhura, a san shi, Allah shi mana kariya. Ku duba Sahihul Jami'i Saghir, hadisi na 6158. Allah ya bada misalin malami wanda niyyarsa ta ɓaci a cikin Al-Qur'ani, da suratul A'raf, watlu alaihim naba'a allazi atainahu ayatina fansalaka minha fa atba'ahu shaytan fa kana min al-gawin. Shi yasa malamai suka ce duk malamin da niyyarsa ta ɓaci to jahili ne, domin ba a samun malami cikin algawina. Ka ba su labarin mutumin da muka ba shi ayoyinmu, mun ba shi ilimi, fansalaka minha, sai ya saƙule daga wannan ilimin, fa atba'ahu shaytanu, idan malami ya ɓata to ya wuce gaban shaitan. Yanzu shaitan dawowa baya yake, malamin yana gaba, ya hutar da Iblis, Allah shi kare, fa kana min al-gawin. Walau shi'ina la rafa'nahu biha, da mun yi nufi da mun ɗaukaka wannan malami a dalilin iliminsa, me yasa ba mu yi ba, walakinahu akhlada ila al-ardi, saboda manufarsa ita ce duniya, ya dawwamar da niyyarsa akan samun duniya. Tunda ya maida niyyarsa ita ce duniya, to shikenan sai Allah ya bar al'amarinsa a duniya. Arada bi amalihi ad-dunya al-faniya, wata ba a hawahu, daga nan yake bin son zuciyarsa. Fa masaluhu kamasalil kalbi, misalin wannan malami kamar kare ne, in tahmil alayhi yalhaf aw tatrukhu yalhaf, kowace dabba tana fitar da harshen ta waje, idan kishi ya kama ta idan ta gaji banda kare, shi kare a kowane lokaci yana fidda harshensa. Kaga misalin da aka bayar na malami, kwadayi ya kare jikin malami da niyyarsa ita ce samun duniya, Allah shi kare ku, gyara halinsa yana da wuya. Shi yasa Allah yake zalika masalul qaumin ladina kazzabu bi ayatina, misalin waɗanda suka ƙaryata ayoyin mu, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun, da ake cewa wani malami ne da ake kiransa Bil'am dan Ba'ura. Duk inda ka ji wannan magana karka ɗauka ba wani malami Bil'am dan Ba'ura, kai ma in ka ɗauki wannan siffa to kai ne. Duk labarin da aka bayar na Bil'am bai inganta daga manzon Allah ba. Misali na biyu shine mutumin da ya samu ilimin amma bai yi aiki da shi ba. Allah madaukaki yace ba shi da hankali, shin mara hankali ana kiransa malami? Saboda haka jahili ne. Kamar mutumin da niyyarsa ta ɓaci kafin ya nemi ilimin, Allah madaukaki yace fa kana minal gawin, ba a samun masu ilimi cikin rukaddu. To haka nan kuma duk mutumin da ba shi da hankali komai iliminsa jahili ne. To ka lura, mutumin da bai yi aiki da iliminsa ba, Allah yace bai da hankali. Saboda haka a wajen Allah jahili ne. Ga misalin da Allah ya bayar, yake cewa atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, sai yace ne afala ta'qilun. Ashe kaga malamin da bai aiki da iliminsa jahili ne. Wanda ba shi da hankali baka ce masa malami. Don haka aslan duk mutumin da ya samu ilimi bai yi aiki da iliminsa ba, a matsayin jahili yake a wajen Allah. Akwai hadisin da ke sahihul jami'i sagir, hadisi na 5831, annabi sallallahu alaihi wasallam yace masalul alimi alladhi yuallimu an-nasa al-khayra wa yansa nafsahu, misalin malami da ke karantar da mutane al-khairi amma shi ya manta kansa. Da shi subhanallah. Annabi yace kamathali siraji, kamar misalin fitila ne, yubi'u lin-nasi, ya bawa mutane haske, wa yahriqu nafsahu, shi kuma ya kone kansa. Allah ya bada misalin sa da Yahudawa marasa hankula, mathalul ladina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Miyagun misalai sun kare kan malami. Malamin da ya halaka, in ba da misalin kare, Allah ya ba da misalin jaki. Da masalul ladina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara bi'sa masalul qaumin ladina kazzabu bi ayatillah. Ashe in malami yake aiki da ilininsa tamfar ya ƙaryata Allah ne. Idan malami niyyarsa ta ɓaci kafin ya fara neman ilimi, tamfar ya ƙaryata Allah ne. Don haka in ka ɗauki ayoyin nan guda biyu da muka karanta, kowanensu Allah ya ce an ƙaryata ayarsa. Wancan misali da Allah ya bada na malami aka siffanta shi da kare, Allah ke cewa zalika masalul qaumil ladina kazzabu bi ayatina, nan ma da Allah ke misalin Yahudawa waɗanda Allah ya ba su ilimi ba su aiki da shi ba, sai ya ce bi'sa masalul qaumil ladina kazzabu bi ayatina. Ashe duk sa'ilin da malami yake aiki da iliminsa tamfar yana ƙaryata ayar Allah ne. Wallahu la yahdi al-qaumal zalimin yu'ta bir-rajuli yawmal qiyama, duba sahih al-bukhari hadisi na 3267, sahih muslim hadisi na 2989. Annabi yace za a kawo wani mutum a ranar al-qiyama, Allah ka saba mu bane, fa yulqa fil nar, a jefa shi a cikin wuta, fa tandaliqu aqtabu baqnihi, ana jefa shi a wutan nan sai hanjin cikinsa, kayan cikinsa baki ɗaya ya fito, fayaduru biha, duk inda zai tafi yana jan kayan cikinsa, fayajtami'u ilayhi ahlun nar, sai yan wuta su kewaye shi, ya fulan malaka wane lafiya, alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar, ba kai ne kake mana wa'azi a duniya ba ku yi kaza yana da kyau, ku bar kaza ba kyau? Fayaqulu, sai ya ce bala ni ne, kuntu amuru bil ma'ruf, ina umarni ayi abu mai kyau, wala atihi, amma fa ni bai yi, wa anha 'anil munkar, ina hana mummunan aiki, wa atihi, kuma ina yi. to shine aka jefo ni galibin. Allah ka sa ba ma cikin waɗannan. Mu koma littafi, yake wa ahwa'uhum, da Allah ya ce wa Annabi Muhammad kare bi son zuciyan waɗanda ba su da ilimi, huwa ma yahwaunahu, shine sha'awarsu. Karka bi sha'awa na mutumin da bai bin dokan Allah. Wa ma alaihi al-mushrikuuna min hadihi mudahir, dabi'una kafirai, yadda al'adunsu suke al'adunsu na bayyane, karkabi alladhi huwa min mujibati dinihim al-batil, domin abinda addinin ya wajabta musu shi suke aikatawa. Duk sa'ilin da kaga kafiri yana aikata wani habu, to tabbata addininsa ya karantar da shi. Shi yasa aka ce karkai koyi da dabi'arsa, domin dabi'ansa son zuciya ne. Wa tawabi'u dhalika fahum yahawunahu, wato wa tawabi'u dhalika, da abin da ya biyo bayan haka, fahum yahawunahu, don haka suna sha'awar waɗannan ɗabi'una su waɗanda suka saba ma dokokin Allah. Wa muwafaqatuhum fihi, idan ka daidaita halinka da ta'arna, ittiba'un lima yahawunahu, ka bi kenan abin da suke so. Wa li hadha, don haka, yafrahul kafiruna, kafirai suke farin ciki, bi muwafaqatil muslimina fi ba'd umurihim, da zaran musulmai sun daidaitu da su ta wajen sashin al'amuransu, sai su ringa farin ciki. Wa yusurruna bihi, suna murna. Ba ku misali da kasan Saudiya, kwanaki King Abdullah ya ba da minista ga mace guda daya, ba a taba samun mace an ba ta babban mukami ba sai mulkin Abdullah. Da aka ba wa wannan mata wannan mukami, wato kasashen Turai zuwa yammacin duniya, irin farin cikin da suka yi bai misaltuwa. Suna cewa to yanzu an dan wato samu ci gaba, tunda har ga hukuma ta Saudiya ta bawa mace mukami, ana fatan nan gaba za a fara amfani da demokradiyya kenan a Saudiya. Wato su abinda suke so kullum farin ciki suke, bi muwafaqatil muslimina fi ba'd umurihim, da zaran musulmai sun daidaita da su ta sashin al'amuransu. Wa yasurruna bihi, suna murna. Wa yawadduna, suna fata, suna so. Allahu bazalu malan aziman, a wata riwayar babu malan, law bazalu aziman, suna so da za su bada dukiya mai yawa. Li yahsula zalika, domin bukatar su ta cimma, wato da sun cimma bukatar su, bi ma'ana da za su iya kashe kuɗi, za su iya cimma bukatar su a waye gari musulmai na bin halin su. Walau furiza an laysa al-fi'lu min ittiba'i ahwa'ihim, ko da za a kaddara cewa aikin da mutum yayi bai shafi bin son zuciyarsu ba, fala raiba, shaykhul islam yace babu makawa, anna mukhalafatahum saba ma ahlul kitabi fi dhalika, ya zamanto abinda suke so kai baka so, ahsamu limadati mutaba'atihim, ya fi katse asalin biyayyar gare su. A ce duk kokarin da suke su ga musulmi na bin su, kai kokari kake ka kauce musu, to wannan ya fi sa ka kubuta daga sharrin koyi da al'adarsu. Wa a'wanu, kuma saba mahalayyan ahlul kitabi, ya fi taimakawa ala husuli marbatillah, ta wajen samun yardan Allah fi tarkiha, ta wajen barin abinda Allah madaukaki ya hana. Wa anna muwafaqatahum fi dhalika, in aka daidaitu da kafirai, kad takunu bari'atan ila muwafaqatihim fi ghairihi, kana iya cewa to abin nan da kafirai suka kawo mana ai babu laifi, don haka abu ne mai kyau ku bi, suna iya kawo muku abu mai kyau. Misali ta inda suke amfani da Red Cross, sau da yawa za ka ɗauka Red Cross ɗin nan ƙungiya ce ta agaji, saboda haka duk inda aka yi yaƙi za a tura su, inda aka yi girgizan ƙasa, aman dutse, wata musiba ta auka sun zo, sai ka ce a'a, yau ga taimako ya taho daga karɓi taimakonsu. Shaykhul Islam ya ce to in ka karɓi taimakonsu zari'atan ila muwafaqatihim fi ghairihi, an ɗau matakin farko ba a daidaita da su ta wani kuma, domin wannan kamar bismillah so min shiga ne, tunda kun karɓi wannan to bar a turo muku wani. Shaykhul Islam ya ce ma duwan iyaka yuki ahu, ana shakkan kama wannan iyaka ko mai dadewa. Wa hasalul maqsud fil jumla, kowane daya cikin al'amura biyu din ya samu su bukatar su ta cimma. Wa in kana awwal azhar, ko da shike na farko shine yafi bayyana, bi ma'ana saba musu a cikin kowane al'amari shine mafi dacewa gare mu. Ina ga yana da kyau mu dakata, sai wani mako insha Allah za mu ci gaba. Allah ya sa albarka daidai ya gafarta mana kuskure da yarko. Akwai wani dan uwa wanda ya sayo littafai na 40 nawawi, ina jin ya kawo su fi sabilillahi ne ko a oh sharhi ne. Allah ya saka masa da alkhairi, kuma duk sa'ilin da buku gana halarta ba, yana da kyau ku ringa ba ni uzuri. Ku sani yadda kuke fata ku samu alkhairi, haka ni ma nake fata ku samu alkhairi. Duk wata dama da ta kubuce min ina jin zafin ta. Allah shi gafarta mana abin da muka aikata kan ganganci da wanda muka yi shi akan kuskure. Malam tambayoyin sun shafi karatu
an
dan wanda buka tace ba, ba za a san ba. Oh, na yi maganan waya. Masu sa kira'a a matsayin ringing tone, hakika kamar yadda muka faɗa zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam babu telephone, don haka ba za ka samu hukuncin sa kai tsaye ba, sai dai kiyasi. Malamai suna ba da kiyasin su daban-daban, har ma al-lajnatu da'ima ta ba da nata hukunci. Amma bil hakika ni fahimta ta, babu laifi mutum ya saka ayar Qur'ani a matsayin ringing tone, domin idan ka hana mutane saka ayar Al-Qur'ani, to abinda za su saka shine kiɗa. Gwamnati ce su saka ayar Al-Qur'ani aƙalla duk sa'ilin da aka kira shi, wannan aya tilawa za ta fito, ko ba komai dai insha Allah ya samu dai haddan ko da aya ɗaya ne saboda yau da gobe. Sannan kuma wannan ya ba shi damar ƙarfafa ma kansa sha'awar addini, domin alama ce ta son addini kaga mutum ya saka Al-Qur'ani a cikin wayarsa. Amma in ka ce kar a saka saboda girmama Al-Qur'ani, ka ba da dama mutum ya girmama littafin shaitan, shi ne waka. Zai saka waka a wayarsa, ka kaddara sau nawa aka kira shi a rana, wannan waka a rana guda ya haddace ta, tunda ya haddace wannan gobe wata zai sa. Yawan kusantar waka yana nakasa masa imani yau da gobe, domin duk mutumin da ke son ɗabi'ar wasu mutane lazim sai ya samu illa ta halayyarsu, to kaga ba a taimake shi ba. Sannan kuma a wannan rayuwa da muke ciki a yau, babu abin da ɗan adam yake lizimtar sa irin telefon, kana tare da shi a ko'ina, ɗaki ne, waje ne, ofis ne, ko'ina kana tare da shi. In aka hana mutum saka Al-Qur'ani a cikin telefon, wallahi ba a ce maka masa ba. Wannan fahimta ta ce, illa kuma idan akwai wani abu da ya shafi na wulakanta Qur'ani sai a gaya mato, in ka sa Al-Qur'ani a cikin waya da Allah kar a bude a toilet, sai ce to zan kula. Idan kuma ayar ta fara kaɗan bari ta dire, to zan kula. Kaga ai babu laifi, maimakon ka ce kar ma ya saka, kuma in mai saba waka zai sa, domin akasarin mutane wakan suke sawa. Wannan fahimta ta ce in na faɗa na dace da gaskiya, falillahi alhamdu, in kuma na yi kuskure Allah ya gafarta min. Na mana
da fatan Allah shi ƙara wa malam tare da mutunta aikin Islam. To kaya ta yi shi shi ya halatta da mutum ya amsa wayar wanda ya ce gani wa farkon magana, ko da shi ya jahilci hukuncin fara magana.
Yana iya amsa masa, babu laifi kuma ya masa gyara ba, babu laifi.
Assalamu alaikum. Idan ta kwace ta kasa kwato za ta mutu ba a samu ɗan yanka ba, shi za a iya yankawa da wani kamar wani wutace, wani tsinkin abin
nan haka? Duk ana yi insha Allah, dutse mai kaifi da ice, babu laifi insha Allah.
A karan wata kwato. ya hukunci ya tanka ne da ake yi a yanka kaji kamar goma da zabe ba wanda
babu laifi don an yanka dabbobi masu yawa a take bai saba ma sunnar manzon Allah ba illa dai ba a san a azabtar da dabba din kafin a yanka magana da muke yi dazu kafin a yanka ne ba bayan an yanka ba me tambaya ta gaba menene matsayin certificate ne ban ce haramun bane ni ban ce haramun bane amma dai na faɗi illarsa ai kusan kowane abu ka sani akwai alherinsa kuma ana samun sharrinsa ko ku sai a faɗi alherinsa kawai ka samu aiki ba za a faɗi sharrinsa ba yana da sharri ko to sharrinsa kenan yana cire maka ikhlas ya baka dagawa ka ringa jin ni doctor ni professor ni sheikh ka tafi kenan ku je wa insha Allah duk mutumin da ya gyara halinsa kafin ya bar duniya Allah yana karban ibadarsa yana karban tubansa dukkan su mace tana jini ko ba ta jini mai janaba duk halal ne in sun yi yanka a ciki babu aya ko hadisin manzon Allah da ya haramta mana cin yankan su Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصي ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
Allah a wajen Allah shine mutum ya yaki ransa da kuma san zuciya inji Annabi Muhammad kasancewar jihadin da yafi falala wannan shi ya wajenta kasancewar ta abin da yafi wahala daga cikin ɗabi'u na ɗan adam yafi jihadi da makami wahala a bayanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul jihadi أي جاهد الرجل نفسه وهواه جهاد دي في فللا أوجل الله يهد رجع في لمتن يكرا صدقما سنزوك ياسا بهك المناوي أتكن سيد القدير مجمع النبي شاهين 30 لترى يكي سيوا وإذا جاهدت نفسك هذا الجهاد هر إنك إيا ياكي درنك ومن ياكي دي في فللا kafi karfin son zuciyarka khalifa laka jihadul a'ada a lokacin ne za ka samu damar yaki da makiya Allah allazi in kutilta fihi kunta shahida wanda in an kashe ka kake zama wanda ya mutu wa shahada min al ahya'i alladhina inda rabbihim yurzaqun kai mutu wa shahada cikin wadanda Allah yake ba su rayuwa ta musamman sai malamin yake wala amri inna jihadan nafsi la shadid yayi rantsuwa yace lallai yaki da rai mutum ya yaki san zuciyarsa yana da tsananin gaske sai yace bal kai ba ma haka ba la shay'a ashad minhu babu abin da yafi shi wahala kasancewar wannan jihadi shine yafi tsanani don haka yasa shine yafi falala a wajen Allah madaukaki to shine ke zama raba gardama tsakanin tsira da halaka ta dan adam don haka kana iya hukunta al'amarinka kai da kanka in kana fifita son Allah da son annabin Allah akan son zuciyarka to ka tsira da ikon Allah in ko kana fifita son zuciyarka akan son Allah da son annabin Allah to hakika tana gabar halaka اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء كل نوع إلى تنبوت يا هلكني
نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا cikin babi na biyu littafin Ibtida'us Siratul Mustaqim Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yace wa qad yakunu al-amru bil muwafaqati wal mukhalafati yakan kasance umurni da shari'a tai daidaitu da halin wata jama'a wal mukhalafa ko umarni da shari'a ta yi a saba mahalin wata jama'a shari'a ta yi wannan umarni ne li'anna zalikal fi'l alladhi yuwafaqu fihi aw yukhalafu saboda shi wannan aikin da ake umarni a daidaitu a kansa ko a saba ma wasu a kansa shi kansa aikin mutabamminu lil maslaha ya kunshi wata gyara aw al mafsada ko ya kunshi wata barna walau lam yaf'aluhu ko da su wadancan da ake umarni a daidaitu da su din musu aikata shi ba abin nufi inda duk Allah madaukaki yayi umarni ayi koyi da wata jama'a akan wani aiki ko yayi umarni a saba ma wata jama'a akan wani aiki to yakan kasance Allah madaukaki ya sani cikin wannan aikin akwai maslaha ko kuma akwai wata barna shi yasa yayi umarni a daidaitu da wannan jama'a akan aikin ko a saba mata kuma koda wannan jama'an bata aikata wannan abin ba manufar Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah shine tsawatarwa da Allah madaukaki yake yi game da koyi da wata jama'a tana zuwa akan manufofi kamar guda biyu manufa ta farko Allah yana hana ku koyi da wannan jama'a manufa ta biyu Allah yana hana ku aikata abin da wannan jama'a take aikatawa misalin sa shine hadisin dake cikin sahihul bukhari da sahihu muslim a sahihul bukhari hadisi na 2488 a sahihu muslim hadisi na 1968 النبي صلى الله عليه وسلم يكي ما أنهار الدم وذكر اسم الله عليه فقل دقوة دبا لأكا ينكا اندي جنياه تودق جكنتا كما أنأم بجسونا الله كافن أينكا تا توكا تنامنتا إن جاء النبي محمد سيمن ذن الله يكي ليس السن والظفر أما فا بند دبا لأكا ينكا تدهقوي
banda dabban da aka yanka ta da faratu, ita wannan ko da an yi bismillah din bi ma'ana tarkuci. Wa sa uhaddithukum ala zalika, manzon Allah yace zan ba ku labarin dalilin da yasa nace kada ku ci dabban da aka yanka, imma da haƙora ko aka yanka wannan dabba da faratu. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace amma sinnu fa azmun, shi haƙori ai kashi ne, baya halatta mutum ya yanka dabba da kashi. Wannan magana ce da Annabi ya yi shekaru masu yawa da suka wuce, amma a wannan zamani ilimi ya tabbatar da cewa abin nan da manzon Allah ya faɗa ya dace da kiwon lafiya, domin idan ka ɗauki wuƙa wadda aka yi ta da kashi, ko kuma ka samu wani kashi mai kaifi sai ka yanka dabba, wannan kashin babu mamaki akwai ƙwayoyin cuta a jikinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai aka yanka dabba da haƙori ko da wani kashi to karkuce. Hikimar hakan bai bayyana ba sai a wannan zamani sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya ce wa amma bufuro, faratu kuma da na hana ku yanka da su, famudal habasha, saboda wukan Ethiopia kenan, mutanen Habasha, mutanen Abyssinia, nan ake ce ma al-Habasha. Mutanen Habasha wukansu ita ce faratu, da harce suke kashe dabba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to karkuci dabban da aka yanka ta da faratu. A nan Annabi ya tsawatar mana kada mu yi koyi da halin wata jama'a, wacce jama'a kenan mutanen Ethiopia, amma ba duka halinsu ne manzon Allah ya hana mu koyi da shi ba, ya ayyana wani aiki da suke yi wanda bai dace da shari'arsa ba, wannan aikin ne ake hana mu yi koyi da su a kansa. Kenan abinda Shaykhul Islam yake faɗa, yana cewa لأن ذلك الفعل الذي يوافق فيه wannan aikin da aka ce ku dace da wata jama'a akai, aw yukhalaf, ko ku saba ma wata jama'a akai, wannan aikin mutabamminun lil maslaha, ya kunshi maslaha, shi yasa aka ce ku yi koyi da wasu, awil mafsada, ko ko shi aikin ya kunshi wata barna, shi yasa aka ce kada ku yi koyi da su akai, walau lam yaf'aluhu, ko da ba su aikata wannan aikin ba, saboda aikin ba shi da kyau ku kar ku aikata. Kenan da Annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam kada ku yi koyi da mutanen Habasha, yana nufin ta wannan aikin da suke yi, kuma koda mutanen Habasha ba su yin wannan aikin, ai aikin ya saba ma sunnar manzon Allah. Koda a ce mutanen Habasha ba sa kisan dabba da faratunsu, wannan aikin bai dace ku yi ba. Don haka sau da yawa shari'a takan tsawatar akan koyi da wata jama'a saboda aikin da wannan jama'an suke yi, kuma koda wannan jama'an ba su aikata wannan aikin ba, aikin ba shi da kyau, shi kansa aikin. Wannan misali da manzon Allah ya bamu na yanka da mutanen Habasha suke yi da faratunsu, da a ce su kansu ba sa yin haka din, haramun ne dai a sunnar Annabi Muhammad. Saboda akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in, Allah ya wajabta kyautatawa a bisa dukkan komai, wajibi ne a kyautata akan komai. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla, in za ku yi kisa to ku kyautata kisan. Wa idza dhabhtum fa ahsinud dhibha, in za ku yi yanka to ku kyautata yankan. Annabi sallallahu alaihi wa sallam bai tsaya haka ba, sai ya ce wal yuhidda ahadukum shafaratahu, wajibi ne kowane ɗayan ku ya wasa wukarsa. Wal yurih zabihatahu, wajibi ne ya hutar da abin yankawansa. Ashe kaga wannan hadisin, shi kansa ya isa madogaro da zai nuna maka cewa kisan dabba da faratu haramun ne, saboda akwai cutarwa ga ita wannan dabban da za a kashe. Ashe kenan koda mutanen Habasha ba su aikata wannan aikin, shi kansa aikin haramun ne. To amma an gaya muku kada ku yi abinda mutanen Habasha suke yi saboda zai ishara gare ku. Ga wasu mutane abinda suke aikatawa kukar ku yi, amma shi kansa aikin ba shi da kyau, don haka ko da ba su aikata ba aikin haramun ne. Lakin abara an zalika, an yi la'akari ne da su mutanen Habasha, ko misali bil muwafaqati, idan aka ce ku yi koyi da halin wasu sai aka kawo muku sunansu, wal mukhalafa, ko aka ce ku saba mahalin wasu aka ambaci sunansu, to an kawo sunayen waɗannan mutane ne ala sabili dilalati wa ta'rif, kawai saboda ya zan wato dalili da zai sa ku gane wato abin ba shi da kyau wa ta'rif, ko a fahimtar da ku, amma ba wai dan su mutanen suna aikata abin ne yasa aka ce karku ba, illa dai an hana ku ne domin aikin ba shi da kyau. Fatakuna muwafaqatuhum dalilan ala al-mafsada, in aka yi abin da wancan jama'a suke yi an samu dalili akan wani abu da ke barna wanda bai dace ba, wa mukhalafatuhum dalilan ala al-maslaha, in aka saba ma waɗannan mutane to wani dalili ne akan wata hanya ta samun gyara. Wa atibarul mukhalafati ala al-hadd, akari da umarni da shari'a ta kan yi cewa wasu ko a saba ma wasu halin wasu ala hadha taqdiri bisa wannan kimantawa da aka bada, min babi qiyasi dilala wa ala al-awwal min babi qiyasi al-illa, abinda ake ce ma qiyasi shine kwatancin hukunci akan wani hukunci da ya gabata, ayi amfani da dalili. Wani abu ya auku a wannan zamani wanda babu shi a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sai a kwatanta hukuncin wani abu wanda ya auku a zamanin manzon Allah da abin da ya auku a wannan zamani, misali kamar wayan telefon. A zamanin manzon Allah babu telefon, to shin telefon ba shi da hukunci kenan a shari'ar musulunci? La, ai idan aka rasa ayar Al-Qur'ani ko hadisin manzon Allah akan wani hukunci ayyananne, to akwai babi na kiyasi. Malamai suna kwatanta hukuncin telefon da matsala ta shiga gida, kaga an yi amfani da wani hukunci da manzon Allah ya yi a zamaninsa, sai a ɗora wannan hukuncin akan wata matsala da ta auku a yanzu wanda babu ayar Qur'ani a kanta, babu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a kai. Akwai hadisin da ya inganta, yana sahihul jami'i sagir, hadisi na 318. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, idza sta'dana ahadukum salatan falam yu'zan lahu falyarji'a, ka zo gida ka nemi izinin shiga gida sau uku ba a ce maka komai ba, to ka juya ka koma. Inji Annabi Muhammad, in ka nemi izini sau uku ba a baka izini ba, to ka tafi ka ɗauki wannan ka auna da telefon, ka buga wayan mutum kir har ta tsinke bai ɗauka ba, ka sake bugawa har ta tsinke bai ɗauka ba, ka sake bugawa har ta tsinke bai ɗauka ba. Ina bambanci da wancan maganar na Annabi Muhammad da wannan hukunci na telefon? Kaga an yi amfani da wancan magana da manzon Allah ya game da neman izini, domin wancan mutum ne ya taho gida babu abin da ya kawo shi gidanka face ya nemi izinin ganinka, yana son ya yi magana da kai. Wanda ya buga telefon, ya buga telefon ne saboda ya yi magana da kai, don haka babu bambanci. Annabi ya ce, kai da ka zo gida ka nemi shiga gidan nan sau uku ba a baka dama ba, to ka juya ka tafi. Wannan yana gwada maka cewa ashe mutum yana da damar ya baka izini kuma yana cikin gidan. Mutum yana da dama, gidansa ne, ka zo ka nemi shiga ya ki baka dama, don baka san halin da yake ciki ba a cikin gidan. Matsala ta cikin gida tana gaban matsala ta waje, baka san halin da yake ciki ba, don haka bai kamata ranka ya baci ba, don ka nemi izinin shiga gida ba a baka dama ba, sai ka juya ka tafi. Wannan daidai yake da matsala ta telefon, babu bambanci. Ka buga wayan mutum sau daya har ta tsinke bai dauka ba, ka sake in kai sau uku kamata ya a ce kana da hankali, sai ka gane. yana cikin wani hali wanda ya fi muhimmanci akan amsa telefon din naka. Babu mamaki da zai amsa maka waya a wannan lokacin zai hauka da fada. To maimakon haka gwanda ma bai amsa ba, ashe rashin amsa telefon bai zama illa. Kaga an ɗauki wani hukunci da ya auku a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, aka ɗora shi akan wani abu da ya auku a wannan zamani wanda babu ayar alqur'ani akai, kuma babu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai. Haka nan kuma mutum ne ya bugo waya sai ya ce ma hello, to zaka amsa mar? Babu shakka zamanin manzon Allah babu telefon, bare mu san hukuncin hello. Amma dai akwai wani hadisi wanda ke cikin silsilatul ahadisi sahiha, hadisi na 816, manzon Allah ya ce man bada abil kalami qabla salami fala tujibuhu, wanda ya fara magana kafin yayi sallama to kar ku amsa mar. Wannan muna iya daukan hadisin mu dora kan telefon, muna iya hukunta hello da shi. Don haka da ya kira ka yace ma hello, to manzon Allah ya ce tunda ya fara magana kafin sallama kar ka amsa mar, sai ka kashe wayar abinka in ka san musulmi ne. Malaman usul suna cewa al-hukmu yaduru ma'a illatihi, hukunci yana tafiya ne tare da illarsa. Duk sa'idin da illar ta zo da hukuncin fa sai ya dawo, ba wai annabi ya tafi shike na hukunci ya mutu ba. Ko da shike manzon Allah ba shi da rai, amma hukuncinsa yana nan. Duk sa'ilin da illa ta auku irin wacce ta hukunta wancan magana ta manzon Allah, to wancan hukunci sai ya dawo kan wannan illa. Ka duba al-baharul muhit mujallad na 5 shafi na 343, shi da yace daukan wannan a bisa kimanta maganar da aka gabatar a baya, yana babi na qiyasi, min babi qiyasi dalala. Qiyasi iri iri ne, yace yana babin qiyasud dalala. Qiyasud dalala shine kwatance ta dalili. In ka duba ta'aliqin da Dr. Nasir bin Abdul Karim yayi mai iktida'u siratul mustaqim mujallal na farko shafi na 96, yace qiyasud dalala huwa al-istidlal bi ahli an-nadhirayn 'ala al-akhar, a dauko wata mas'ala a kwatanta ta da hukuncin wata mas'ala, wannan shi ake ce ma qiyasu الدلاله. مثال ثا قياس مال الصبي على مال البالغ عند دو الله يي maganar zakka ba ayi magana akan zakka a dukiyar yaro ba, domin shi yaro da mahaukaci hukuncin su guda ne, at taklif bi haukan su ba, bai kai balaga ba, bare a ce shari'a ta haukan ka. Shi ko wanda ke da tabin hankali shi ma hukunci ya kauce daga kansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace rufi alqalamu an salatin, an daga alqalami akan waɗannan mutane, ba a rubuta musu lada ko zunubi. Yaro sai lokacin da ya balaga, mahaukaci sai lokacin da ya dawo hankalinsa sai ya warke. To shikenan, sai ya kasance Allah ya ce wajibi ne a fidda zakka. Wannan magana da ake yi kai tsaye ana nufin musulmi baligi da yake da dukiya ta kai nisabi wajibi ne ya fidda zakka ittifaqan. To ina hukuncin yaro kuma da yake da dukiya kuma ta kai nisabi ba, akwai zakka a kai? Baka samun ayar alqur'ani, baka samun hadisin manzon Allah, yaya zamu yi mu kyale yaro mai dukiya babu zakka akan dukiyarsa? La, shi ma wajibi ne idan dukiyarsa ta kai nisabi ya fidda zakka. Me yasa aka ce wajibi ne? Bi jami'an lahu malun namin, saboda da Allah ya tashi magana akan zakka yace khudh min amwalihim, ka karba daga dukiyarsu. Allah ya yi magana ashe zakka ana fitarwa ne daga dukiya, to ashe duk mutumin da ke da dukiya matukar musulmi ne, wajibi ne a fidda zakka daga dukiyarsa, kuma koda mahaukaci ne. Me ta ina aka samu wannan hukunci ta qiyasi, qiyasud dalala? An wato kwatanta hukuncin zakka akan dukiyar yaro da na mahaukaci akan hukuncin zakka akan dukiyar baligi mai hankali. Illar da ta hada su guda ce duka dukiya ne, kuma Allah madaukaki ya yi umarni a karɓi zakka daga dukiya. tunda yaro yana da dukiya kuma dukiyan ta kai nisabi, wajibi ne a fitar, ba ma yaro ba hatta mahaukaci. Kuma banda ma mahaukaci, ko da maraya an raba gado ya kasance maraya ya samu dukiya, wannan dukiya ta kai nisabi, shi ma wajibi ne a fidda zaka daga dukiyansa. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha, ashe kenan zakat tana wajaba ne akan duk mutumin da ke da dukiya. To sai ya zama an hukunta dukiyar marayu da ta yara da ta mahaukata akan dukiyar masu hankali baligai, don haka matsalar sai ta zama hukunci guda. Yace amma qiyasul illa, abinda ake ce ma kwatance ta illa, a kwatanta hukunci a dalilin illa, fa huwa ma kanat al illa fihi muktabiya lil hukmi, ya zamanto illa ita ce ta hukunta al'amarin. Ka qiyasi tahrimi darbi al walidaini ala ta'aqqu, a cikin alqur'ani ko sunnonin manzon Allah, bi ma'ana hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam, babu inda Allah yace kar a doki iyaye. Ku ji maganar da kyau, babu inda ayar qur'ani tace kar a daki mahaifi, ko akwai? Babu inda ayar hadisin manzon Allah yace kar a daki iyaye. Amma Allah yace wala taqul uffin lahuma, karka ce musu tir. To da Allah yace karka ce musu tir, karka yi musu tsaki, bai ce kar a dake su, bai ce karka musu tsaki, wannan ishara ce ake maka cewa abin da yafi tsaki ma haramun ne, sai aka faɗi mafi kankanta. Misalinsa kuma, babu inda Allah ya haramta zina kai tsaye, sai yace wala taqrabu zina, kar ku kusanci zina. Wanda yace ma ai ba a haramta zina ba, to na'am, amma Allah yace kar ka kusanta, in baka kusanta ba ka aikata? Ashe kusanta shike kai ka ga aikatawa, tsaki shike kai ka ga dukan iyaye. Sai Allah ya faɗi mafi kankantar hukunci, ya kyale ka da tunani, kai ka hukunta ina hukuncin dukan mahaifi? Kaga wannan kiyasi. Ka duba imta'ul uqul bi rawdatil usul li Abdul Qadir Shaybatul Hamdi, mujallal na farko, shafi 178. Haka nan akwai littafin da ake kiransa Al-Qiyas, duba shafi na 105. Malamai suna bada misalai akan waɗannan. Wa qad yajtami'u al-amran, sannan sau da yawa idan shari'a ta tsawatar kar ayi koyi da halin wata jama'a, ko shari'a ta yi umarni ayi koyi da halin wata jama'a, to zaka samu al'amura guda biyu suna haduwa a ciki, wato الحكمة الناشئة من نفس الفعل الذي وافقناهم أو خالفناهم فيه. كما رأيت دموك فتاة أبايا إذن الله يتشي كاركوي كوي لهلوم وسو تؤدين بيوني كودي الله ينهانا كوي كوي ينسوني قبادايا كوكو الله ينهانا كوي دسوني أكام وان أيكي أيانني تؤدين بيوني كودي أنا نفين كاركوي كوي وأنا متانا سمسم كوكو أنا نفين abin da suke aikata wannan ne ba a so ku yi, amma sauran ɗabi'unsu babu zai da kun yi koyi da su. Ɗayan biyu ne, shine yake cewa sau da yawa shari'a in ta ce kar a yi koyi da wasu, to abu biyu ɗin nan sukan haɗu, ba a son ku yi koyi da halin nasu gaba ɗaya, sannan ba a son kuma ku kwaikwayi wani aiki da shari'a ta ayyana a wannan mahallin. Wa min nafsi musharakatihim fihi, yani alhikmatun nashi'a, hikima da take samuwa min nafsil fi'li, wannan aikin da mutanen suke yi, alladhi wafaqnahum, wanda muka daidaitu da su akai, aw khalafnahum fihi, koko muka saba musu akan shi, wa min nafsi musharakatihim fihi, sannan kuma tarayya da su cikin wannan siffa. Abubuwa biyu din nan sau da yawa sukan zo cikin hani da Allah madaukaki yake ko annabi Muhammad game da koyi da halin wasu mutane, ko kuma kwaikwayon halin wasu mutane. Wa hadha huwa al-ghalibu 'ala al-muwafaqati wal-mukhalafa al-ma'mur bihima, galibi abin da ke faruwa kenan idan kaga hadisi ya ce kar ku kwaikwayi wasu, wannan hadisin yana hada abu biyu, da aikin da ya ayyana na mutanen, sannan kuma da halin mutanen gaba ɗaya kar ku koyi da shi, galibi haka ke zuwa. Haka nan kuma idan ayar al-Qur'ani ta ce ku yi koyi da halin wasu, to galibi za ka samu abinda ayar ta ayyana na halin waɗannan mutanen ana so ku yi koyi da su a kai, sannan kuma halinsu ma gaba ɗaya ana son ku yi koyi da shi. Wato abu biyu ɗin nan galibi suna haɗuwa cikin umarni da Allah ke yi mu yi koyi da halin wasu mutane, ko ko tsawatarwa da Allah ke yi mu nisanci kwaikwayon wasu mutane, wal manhiyu anhu, kuma da kuma abin da aka hana game da su. Fala budda, shine Sheikhul Islam ya ce wajibi ne min at-tafaqqun li hadha al-ma'na. At-tafaqqun shine al-fahmu, kalma ce daga al-fitna, hankali, tunani. Wajibi ne mu yi tunani mu hankalci wannan ka'ida kafin ma mu shiga karatun wannan littafi. Wato duk sa'ilin da muka kawo wani babi sai ka ji Allah madaukaki ya yi magana akan wasu mutane kar a yi koyi da su, to abu biyu ɗin nan yana zuwa. Farko ka yi ƙoƙari ka ga ɗabi'arka ta saba ma ɗabi'ar wannan jama'a. Na biyu, abinda Allah ya ayyana na aikin da suke yi wajibi ne ka yi ƙoƙari ka nisanta. فانه به يعرف معنى نهي الله لنا تهكني sai ka san wannan kaida za a iya fahimtar hanin da Allah ke mana an ittiba'in kar mu bi wasu mutane wa muwafaqatihim koko mu daidaitu da halin wasu mutane mutlaqan ko dai ayi umarnin a sake wa muqayyadan koko wani lokaci a kawo shi da kaidi mutlaqan bi ma'ana halin su gaba daya muqayyadan kuma shine a ayyana wani aikin su a ce shine ba a san ku yi koyi da shi. Allah shi samu gani. Wa alam, Sheikhul Islam ya ce ka sani anna dalalatul kitab ala khususil a'mal, wato hujjoji da ayan alqur'ani ke kawowa ala khususil a'mal a bisa wasu keɓaɓɓun ayyuka wa tafasiliha da rarrabe su innama yaqa'u bi tariqil ijmal, yana zuwa ne ta hanyar dunkula magana wal umum da game magana. Galibi al-Qur'ani baya rarrabe mas'ala, shi yasa duk mutumin da yace babu ruwansa da wani littafi banda al-Qur'ani, babu ruwansa da hadisin Annabi Muhammad, zai samu kansa cikin rudu, saboda shi al-Qur'ani galibi yana zuwa da magana ne a dunkule, ba zai fassara maka ba. Wal umum, yakan game ya kawo magana ya game hukunci ba tare da ya kebanta wani sashi ba, kamar misali فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب إن جاء القرآن ده زارن كون هادو ده كافري في اللويا تو إن كده ونن آية متين يشغو سيدن غيا وده تقول وني كافري أكي نهي سيكاداو حديث النبي محمد أو الاستزلام أو الاستلزام كوكو لزم تاوى. Al-Qur'ani zai baka umarni ne ya game duka umarnin Annabi Muhammad, hadisansa su suke kebanta umarnin da ayar Al-Qur'ani ya kawo ta kawo, kamar misali aqimus salata wa atuz zakata ku tsaida sallah, aqimus salata wa atuz zakata ku tsaida sallah ku bada zakka, wanda sallah ne in ka dauka duka salloli ne to duka sallolin nan wajibai ne, domin umarnin Allah wajibi ne, sai fa in an samu dalilin da ya sauke shi daga wajibci ya koma sunna. Ashe kenan sai ka koma hadisan Annabi Muhammad, shi yasa yace wa innamas sunnatu hiya allati tufassiru alkitaba, sunna ita ce take fassara alqur'ani, wa tubayyinuhu, sunna ita ce take bayanin alqur'ani, wa tadullu alayhi, sunna ita ce take ishara ga ayar alqur'ani, wa tu'abbiru anhu, sunna ita ce take gabatar da bayani bi ma'ana abinda ayar Qur'ani take ishara akai. Fa nahnu yace zamu nazkuru min ayatil kitabi ma yadullu ala asli hadhihi alqa'ida, zamu ambaci wasu ayoyin alqur'ani wadanda suke nuna wannan ka'ida da muke bayani akai. Fil jumla, in mun kawo ayoyin Qur'ani mun kawo ne a dunkule sai ka saurara, in mun shiga cikin littafin summa nattabi'u zalika الأحاديث المفسرة زام ببياني دغ حديثي نا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودن دسكي فسرا في أثناء الآيات وبعدها أذوك تند دمك كاو آير القرآن تزامي أكريم كاو سنر منظر الله لتكي فسرا ونن آية إما دزارا أن كاو في أثناء الآيات تكالي آيو يم كاو حديثي وبعدها كم ممكن كاو بايا منقبات دا آيو يم. قال الله سبحانه الله مي تركي دا دوكاكا يكي تشيوا
ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة حقيقة من باو بنو إسرائيل للتافي من باو تفهمتر شريعة شيني الحكمة فهم الكتاب والنبوة من باو النبشي ورزقناهم من الطيبات مك مك أرزقي نأبن شمي ما سكو وفضلناهم على العالمين كم مك فيفي تاسو أكن دنيا أو أنشان زمن وآتيناهم بينات من الأمر كما من باسو حجوجي نهو كنشن الأمر باكي دايا دوهك الله يابام بنو إسرائيل الشريعة دازان سي أنفاني دشي فما اختلفوا بسساطة مجونابا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم سي أبايا إلني يازو مسو سنساطة مجونا سبو دا مغنتات كان ننجونا سبو دا قوكارن ظالمشي يوم القيامة للي الله كانوا فأرانا القيامة فيما كانوا فيه يختلفون قمد أبوه أن دسوك سابا مجونا أكي أيما قنا أهل الكتاب دوهك شريعة باسابوا بتي سي الله يتي ثم جعلناك على شريعة من الأمر سيكما كي محمد ينظم دورك أكون وتشريعة على الأمر waɗanda ba su da ilimi innahum lan yughnu anka min Allahi shay'a domin kuwa ba za su wadatar maka komai ba a wajen Allah a ranar tashin kiyama wa innal zalimin ba'dhum awliya'u ba'd kuma lalle az-zalimai sashin su masu taimakon sashi ne az-zalimi shike kokarin ganin zai iya kare kansa saboda haka zai tsara ma kansa dokoki wallahu waliyul muttaqin masu tsoron Allah Allah ke jibintan al'amarin su shi mutum idan yana kiyaye dokan Allah in musulmin gaskiya ne ya mika rayuwarsa ga Allah ya san tsarin Allah shine nashi ba tsarin da zai makansa ba amma azalimi shi yake tsara makansa domin ya kauce kama kansa domin in nayi makaina wannan tsari na tabbata zan fada ciki to wannan abin halal ne a kasan nan wancan kuwa in nayi zan zauna lafiya wannan shi ake ce ma doka ta son zuciya abinda Allah madaukaki yayi gargadi ga annabi Muhammad kada ya yarda ya bi son zuciyar ahlul kitab wadanda aka ba su shari'a suka yi watsi da ita saboda zalunci tsakanin juna domin ba zai yiwu kai zalunci a karkashin shari'ar Allah madaukaki ba in za a yi zalunci to dole sai an kauda shari'ar Allah an tsara wata doka ta amfani da son zuciya a nan ne za ka kawar da dokan da za ta iya cutar da kai ka tabbatar da dokan da za ta daɗaɗa maka to kai annabi Muhammad yanzu Allah ya baka shari'a kar ka yadda ka bar wannan shari'a ya ce fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladina la ya'lamun kada a wayi gari ka koma bin son zuciyar waɗanda ba su da ilimi shine Shaykhul Islam ya ce akhbara subhanahu anan Allah ya bada labari waɗannan ayoyi suna suratul jafiya daga aya ta 16 zuwa aya ta 19 Allah madaukaki ya bada labari annahu an'ama ala bani isra'ila yayi wa banu isra'ila ni'ima ya ba su ni'ima wace irin ni'ima bi ni'amid dini wad dunya ya ba su ni'ima ta addini saboda an ba su annabawa an ba su littafai an tsara musu shari'a kaga ni'ima ta kare anan وأنهم اختلفوا بعد مجيء العلم أما باي إلم يظومسوا سيسوك سابا مجونا بغيا من بعضهم على بعض كون لتافع أكسا لبعض سبود ظالمتي نساشي أكن ساشي بزيو سيسوك بدأ أيكي لشريع الله بدونك سيسوك يواتي لإتا شيخ الإسلام يتي ثم جعل محمدا على شريعته daga baya sai Allah ya sanya wa annabi Muhammad wata shari'a shara'a halahu wacce Allah madaukaki ya shar'anta ta gare shi wa amarahu bi tibaiha kuma ya umurci annabi Muhammad ya bi wannan shari'a din wa nahahu an ittiba'i ahwa'il ladina la ya'lamun ya hana shi bin son zuciyar waɗanda ba su da ilimi sai Shaykhul Islam ya ce wa qad dakhalatil ladina la ya'lamun in aka ce waɗanda ba su da ilimi
to fa kullu man khalafa shari'atahu, duk wanda ya saba ma shari'ar Annabi Muhammad to fa ya shiga cikin bazin jahilai, domin Allah madaukaki yace wala tattabi ahwa allazina la ya'lamu, kada ka bi son zuciyar waɗanda ba su da ilimi. Kaga duk wanda ya bi son zuciya kenan an waye gari ya zama jahili ko da malami ne. Domin a karantarwar musulunci babu ilimi ga wanda bai ci ribar iliminsa ba, abinda manzon Allah ya karantar da mu kenan. Babu ilimi ga wanda bai ci ribar iliminsa ba, bi ma'ana idan kana da ilimi amfane ka ba sunanka jahili a wajen Allah maɗaukaki. Waye malami? Shine wanda iliminsa ya amfane shi. Don haka yasa malamai suke cewa miyagun malamai gaba ɗayansu jahilai ne, mugun malami jahili ne a shari'ar musulunci. Me yasa? Saboda iliminsu bai amfane su ba. Hawa uku ne. Na farko, da zaran manufar mutum ta lalace, niyyarka ta wajen neman ilimi da zaran ta ɓaci, daga lokacin da niyyanka ta ɓaci, daga wannan lokaci kake matsayin jahili. Ko da ka samu ilimin, wace manufa ce kake da ita na neman wannan ilimin? Da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhullah, wanda ya tafi neman ilimi, ilimin da ana neman yardan Allah ne a ta dalilinsa, amma shi ya tafi neman wannan ilimi, la ya ta'allamuhu illa li yusiba bihi ardan min ad-dunya. A wata riwaya Annabi ya ce iwaban min ad-dunya, ilimin addini ana yin sa ne don a ci riba a samu makoma mai kyau a kiyama. Amma shi wannan da ya tafi neman ilimi, buƙatarsa ita ce ya samu wata ƙaddara ta duniya. Annabi ya ce lam yajid urfal jannati yawmal qiyama, bai samun ƙamshin aljanna a ranar tashin kiyama. Wannan yana shafan mu ta fuskoki da yawa. A wannan zamani da yawa mutane sukan yi karatu don a ce wane dakta ne, ya tafi karatun addini, amma buƙatarsa shi ne a kira shi dakta, dakta wane, ya samu digiri, ina da digiri, wancan ba yi da shi. Magana ta ƙare, ba ka ba ƙamshin aljanna. In ji Annabi Muhammad, la ya ta'allamuhu illa li yusiba bihi, shi ƙoƙarin shi ne mamaki. Yanzu an saukar da doka, duk mai karatu za a kore shi, sai ya ce to fa dole ya je ya nemi diploma a Islamic studies, saboda Allah ya tafi neman diploma saboda lahira. Ya je neman diploma saboda ya kare albashinsa. Khalas, subhanallah. Wannan hadisin ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da duba iktida'ul ilmi, hadisi na 202, da takhrijin hadisan riyadu salihin, wanda Muhammad Nasiruddin al-Albani yayi, hadisi na 1399. Wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ta'allama al-ilma liyubahiya bihi al-ulama, wanda ya tafi neman ilimi dan ya ringa tinkaho da malamai. Domin akwai mutumin da ke neman ilimi saboda muhawara, saboda rigima, kokari yake ya ga inda malam wane yayi kuskure, to kokarinsa shine ya samu ilimi saboda ya shiga sahun malamai. Aw yumaridhi sufaha, ko ya dinga jayayya yana takama ga jahilai, ya zamanto mai muhawara mai jidali. Aw yasrifa bihi wujuhan nas ilayhi, koko dan ya karkato fuskokin mutane su dawo gunsa a ce ba kamar wane a yanzu. Manufarsa kenan, kaga dai zuciya ta lalace. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace adkhalahu Allahu jahannam, Allah zai shigar da shi wutar jahannama. Buƙatarsa yayi ilimi dan ya karkato hankulan mutane zuwa gare shi, kuma har yanzu malamai da dama suna da irin waɗannan manufofi. Mutum zai ballo wata rigima, da daddiyar rigima wanda an binne ta, muhawara akan ta ma ba shi da fa'ida, amma sai malami ya ɗauko wannan rigima ya fito da shi cikin al'umma, ai ta kace na cewa ya faɗa ai wane ne, shi dama buƙatar sa shuhura a san shi, Allah shi mana kariya. Ku duba Sahihul Jami'i Saghir hadisi na 6158. Allah ya bada misalin malami wanda niyyarsa ta ɓaci a cikin Al-Qur'ani na suratul A'raf, watlu alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu shaytan fakana minal gawin. Shi yasa malamai suka ce duk malamin da niyyarsa ta ɓaci to jahili ne, domin ba a samun malami cikin algawina. Ka ba su labarin mutumin da muka ba su ayoyinmu, mun ba shi ilimi, fansalakha minha, sai ya saƙule daga wannan ilimin, fa'atba'ahu shaytan, idan malami ya ɓata to ya wuce gaban shaytan. Yanzu shaytan dawowa baya yake, malamin yana gaba, ya hutar da Iblis, Allah shi kare, fa kana minal gawin. Walau shi'ina la rafa'nahu biha, da mun yi nufi da mun ɗaukaka wannan malami a dalilin iliminsa, me yasa ba mu yi ba, walakinahu akhlada ila al-ardi, saboda manufarsa ita ce duniya, ya dawwamar da niyyarsa akan samun duniya. Tunda ya maida niyyarsa ita ce duniya, to shikenan sai Allah ya bar al'amarinsa a duniya. Arada bi amalihi ad-dunya al-faniya, wata ba a hawahu, daga nan yake bin son zuciyarsa. Fa masaluhu kamathalil kalbi, misalin wannan malami kamar kare ne, in tahmil alayhi yalhaf aw tatrukhu yalhaf, kowace dabba tana fitar da harkenta waje idan kishi ya kama ta, idan ta gaji, banda kare, shi kare a kowane lokaci yana fitar da harkensa. Kaga misalin da aka bayar na malami, kwaɗayi ya ƙare jikin malami da niyyarsa ita ce samun duniya, Allah shi kare ku, gyara halinsa yana da wuya. Shi yasa Allah yake zalika masalul qaumi allazina kazzabu bi ayatina, misalin waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu, faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun, da ake cewa wani malami ne da ake kiransa Bil'am dan Ba'ura, duk inda ka ji wannan magana kar ka ɗauka, ba wani malami Bil'am dan Ba'ura, kai ma in ka ɗauki wannan siffa to kai ne. Duk labarin da aka bayar na Bil'am bai inganta daga manzon Allah ba. Misali na biyu shine mutumin da ya samu ilimin amma bai yi aiki da shi ba, Allah maɗaukaki yake ba shi da hankali, shin mara hankali ana kiransa malami? Saboda haka jahili ne. Kamar mutumin da niyyarsa ta ɓaci kafin ya nemi ilimin, Allah maɗaukaki yace fa kana minal gawin, ba a samun masu ilimi cikin rukaddu. To haka nan kuma duk mutumin da ba shi da hankali, komai iliminsa jahili ne. To ka lura, mutumin da bai yi aiki da iliminsa ba, Allah yace bai da hankali, saboda haka a wajen Allah jahili ne. Ga misalin da Allah ya bayar, yake cewa atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, sai yace me, afala ta'qilun, ashe kaga malamin da bai aiki da iliminsa jahili ne. Wanda ba shi da hankali baka ce masa malami, don haka aslan duk mutumin da ya samu ilimi bai yi aiki da iliminsa ba, a matsayin jahili yake a wajen Allah. Akwai hadisin da ke Sahihul Jami'i Saghir hadisi na 5831, annabi sallallahu alaihi wasallam yake masalul alimi alladhi yuallimu an-nasa al-khayra wa yansa nafsuhu, misalin malami da ke karantar da mutane al-khairi amma shi ya manta kansa, yana ta wa'azi kuyi kaza kuyi kaza, banda shi subhanallah, Allah shi mana kariya. Annabi yace ka matsali siraji, kamar misalin fitila ne, yubi'u lin-nasi, ya bawa mutane haske, wa yahriqu nafsuhu, shi kuma ya kone kansa. Allah ya bada misalin sa da Yahudawa marasa hankula, masalul ladina humilu tawrata thumma lam yahmiluha ka matsalil himari yahmilu asfara. Ni yakun misalai sun kare kan malami, malamin da ya halaka, in ba da misalin kare da malami, Allah ya bada misalin jaki da malami. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله أشيء إما دبي يكي أيكي لإلي منسا تنفر يا كرية الله إذا ما لني نية ستباتي كافين يفارني من إلني تنفر يا كرية الله don haka in ka dauki ayoyin nan guda biyu da muka karanta kowannensu Allah ya ce an karyata ayarsa wancan misali da Allah ya bada na malami aka siffanta shi da kare Allah ke cewa zalika masalul qaumil ladina kazzabu bi ayatina nan ma da Allah ke misalin yahudawa wadanda Allah ya ba su ilimi ba sai aiki da shi ba sai ya ce bi isa masalul qaumil ladina kazzabu bi ayatina ashe duk sa'ilin da malami yake aiki da ilimin sa tamfar yana karyata ayar Allah ne wallahu la yahdi al qaumal zalimin يؤتى بالرجل يوم القيامة ذوب صحيح البخاري حديثي ندوب أكد دريب يودة ستين دا بقل صحيح مسلم حديثي ندوب بيودة دريب ترى دا تمانين دا ترى النبي شزاء كاو ونمتن رانر القيامة الله كسابة مبني فيلقى في النار أجفا شأتك موتا فتندلق أكتاب بقنه أنا جفا شأوتا ننسي حنجين تكنسا kayan cikin sa baki daya ya fito fa yaduru biha duk inda zai tafi yana jin kayan cikin sa fa yastami'u ilayhi ahlun nar sai yan wuta su kewaye shi ya fulan malaka wa la lafiya alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar ba kai ne kake mana wa'azi a duniya ba ku yi kaza yana da kyau ku bar kaza ba kyau فيقول سيشيخ بلانيني كنت أمر بالمعروف إنا أمرني أي أبو ميكو ولا أتيه أما فني بيني وأنهى عن المنكر إنا هنا ممونا أيكي وآتيه كما إناي تشيني أكجيبوني قاني قف الله كسابا ما تشكي ودن وكما لتافي يتي وأهواؤهم دع الله يتي وأن نبي محمد كري بسن زوتيا ودن دباسو دا إلني huwa ma yahawunahu shine sha'awarsu karkabi sha'awa na mutumin da bai bin dokan Allah wama alaihi almushrikuna min hadihi muzahir dabi'una kafirai yadda al'adunsu suke al'adunsu na bayyane karkabi alladhi huwa min mujibati dinihim albatil domin abinda addinin ya wajabta musu shi suke aikatawa duk sa'ilin da kaga kafiri yana aikata wani abu to tabbata addinin sa ya karantar da shi shi yasa aka ce kar kai koyi da ɗabi'arsa domin ɗabi'arsa son zuciya ne watawabi'u zalika da abin da ya biyo bayan haka fahum yahawunahu don haka suna sha'awar waɗannan ɗabi'u nasu waɗanda suka saba ma dokokin Allah wa muwafaqatuhum fihi idan ka daidaita halinka da ta'arna ittiba'un lima yahawunahu ka bi kenan abin da suke so ولهذا دون هكا يفرح الكافرون كافري سكي فرين تكي بموافقة المسلمين في بعض أمورهم دزارن مسلمي سندي ديتو دسو توجن ساشن الأمر رسو سيسورن فرين تكي ويسرون به سنا مرنا مباكو مثالي لكسن سعودية قالكي كين عبدالله يبادا منيسكا غمتي وداتا يبعتب صامو متي أمبات ببوم مكامي بسي ملكين عبدالله da aka bawa wannan mata wannan mukami wato kasashen turai zuwa yammacin duniya irin farin cikin da suka yi bai misaltuwa suna cewa to yanzu an dan wato samu ci gaba tunda har ga hukuma ta Saudiya ta bawa mace mukami ana fatan nan gaba za a fara amfani da demokradiyya kenan a Saudiya wato su abin da suke so kullum farin ciki suke bi muwafaqatul muslimina fi ba'd umurihim da zaran musulmai sun daidaita ta da su ta sashin al'amuran su wayasurruna bihi suna murna wayawadduna suna fata suna so allahu bazalu malan aziman a wata riwayar babu malan law bazalu aziman suna so da za su bada dukiya mai yawa li yahsul zalika domin bukatar su ta cimma, wato da sun cimma bukatar su, bi ma'ana da za su iya kashe kuɗi za su iya cimma bukatar su a waye gari musulmai na bin halinsu. Walau furiza an laysal fi'lu min ittiba'i ahwa'ihim, ko da za a kaddara cewa aikin da mutum yayi bai shafi bin son zuciyarsu ba, fala raiba shaykhul islam yace babu makawa anna mukhalafatuhum saba ma ahlul kitabi fi dhalika, ya zamanto abinda suke so kai baka so ahsamu limadati mutaba'atihim, yafi katse asalin biyayyar gare su, ace duk kokarin da suke su ga musulmi na bin su kai kokari kake ka kauce musu, to wannan yafi sa ka kubuta daga sharrin koyi da al'adar su. Wa a'wanu, kuma saba mahalayyan ahlul kitabi yafi taimakawa ala husuli marbatillah, ta wajen samun yardan Allah fi tarkiha, ta wajen barin abinda Allah madaukaki ya hana. Wa anna muwafaqatuhum fi dhalika, in aka daidaitu da kafirai kad takunu bari'atan ila muwafaqatihim fi ghairihi, kana iya cewa to abin nan da kafirai suka kawo mana ai babu laifi, don haka abu ne mai kyau ku bi, suna iya kawo muku abu mai kyau. Misali ta inda suke amfani da Red Cross, sau da yawa za ka ɗauka Red Cross ɗin nan ƙungiya ce ta agaji, saboda haka duk inda aka yi yaƙi za a tura su, inda aka yi girgizan ƙasa, aman dutse, wata musiba ta aukawa al'umma za a tura su. A kaga da sun zo, sun zo ne da siffa na taimako, sai ka ce a'a, yau ga taimako ya taho daga ƙasan Turai, babu laifi mu karɓi taimakonsu. Shaykhul Islam ya ce to in ka karɓi taimakonsu zari'atan ila muwafaqatihim fi ghairihi, an ɗau matakin farko, ƙarshe za a daidaita da su ta wani kuma, domin wannan kamar bismillah ne, so min shiga ne tunda kun karɓi wannan, to bari a turo muku wani. Shaykhul Islam ya ce fa inna man hama hawlan hima, duk wanda ke kewaye tsakanin iyaka ushika an yuki ahu, ana shakkan zai fa aukan ma wannan iyaka ko mai dadewa. Wa ayyul amrayni kana hasalul maqsud fil jumla, kowane daya cikin al'amura biyu din ya samu su bukatar su ta cimma. Wa in kana al-awwal abhar, ko da shike na farko shine yafi bayyana, bi ma'ana saba musu a cikin kowane al'amari shine mafi dacewa gare mu. Ina ga yana da kyau mu dakata haka, sai wani mako insha Allah za mu ci gaba. Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa daidai, ya gafarta mana kuskure da ya auko. Akwai wani dan uwa wanda ya sayo littafai na 40 na nawawiya, ina jin ya kawo su fi sabilillahi ne ko oh sharhi ne, Allah ya saka masa da alkhairi. Kuma duk sa'ilin da buku gana halarta ba, yana da kyau ku ringa bani uzuri, ku sani yadda kuke fata ku samu alkhairi, haka ni ma nake fata ku samu alkhairi. Duk wata dama da ta kubuce min ina jin zafin ta, Allah shi gafarta mana abinda muka aikata akan ganganci da wanda muka yi shi akan kuskure. Malam tambayoyin sun shafi karatu a wanda baka tace ba, ba za a amsa ba. Oh, na yi maganan waya. Masu sa kira'a a matsayin ringtone, hakika kamar yadda muka faɗa zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam babu telephone, don haka ba za ka samu hukuncin sa kai tsaye ba, sai dai kiyasi. Malamai suna ba da kiyasin su daban-daban, har ma al-lajnatu da'ima ta ba da nata hukunci. Amma bil haqiqa ni fahimta ta, babu laifi mutum ya saka ayar Qur'ani a matsayin ringtone, domin idan ka hana mutane saka ayar al-Qur'ani, to abinda za su saka shine kiɗa. Gwammaka ce su saka ayar al-Qur'ani aƙalla duk sa'ilin da aka kira shi, wannan aya tilawa za ta fito, ko ba komai dai insha Allah ya samu dai haddan ko da aya ɗaya ne, saboda yau da gobe. Sannan kuma wannan ya ba shi damar ƙarfafa ma kansa sha'awar addini, domin alama ce ta son addini kaga mutum ya saka al-Qur'ani a cikin wayarsa. Amma in ka ce kar a saka saboda girmama al-Qur'ani, ka ba da dama mutum ya girmama littafin shi dan shine waka zai saka waka a wayarsa ka kaddara sau nawa aka kira shi a rana wannan waka a rana guda ya haddace ta tunda ya haddace wannan gobe wata zai sa yawan kusantar waka yana nakasa masa imani yau da gobe domin duk mutumin da ke son dabi'ar wasu mutane lazim sai ya samu illa ta halayyarsu to kaga ba a taimake shi ba sannan kuma a wannan rayuwa da muke ciki a yau babu abin da dan adam yake lizimtar sa irin telephone kana tare da shi a ko'ina daki ne waje ne office ne ko'ina kana tare da shi in aka hana mutum saka alqur'ani a cikin telephone wallahi ba a taimaka masa ba wannan fahimta ta ce illa kuma idan akwai wani abu da ya shafi na wulakanta qur'ani sai a ga ya mato in ka sa alqur'ani a cikin waya da Allah kar a bude a toilet tace to zan kula idan kuma ayat ta fara kadan bari ta dire to zan kula kaga ai babu laifi me hukun ka ce kar ma ya saka kuma in me saba waka ne sa domin akasarin mutane wakan suke sawa a wannan fahimta ta ce inna fada na dace da gaskiya falillahi alhamd in kuma nayi kuskure Allah ya gafarta min na mana
malam ce assalamu alaikum da fatan Allah ya tsara wa malam tare da mutunta aikin Islam mun ga yadda shi ya malama da mutum ya amsa wani wanda ya ce irin wa farko magana ko da shi ya jahilci hukuncin fara magana
yana iya amsa masa babu laifi kuma ya masa gyara ba babu laifi don an yanka dabbobi masu yawa a take bai saba ma sunnar manzon Allah ba illa dai ba a san a azabtar da dabba ɗin kafin a yanka magana da muke yi dazu kafin a yanka ne ba bayan an yanka ba me tambaya ta gaba menene matsayin certificate ne ba ce haramun bane yi wace haramun gani amma dai na faɗi illarsa ai kusan kowane abu ka sani akwai alherinsa kuma ana samun sharrinsa ko ku sai a faɗi alherinsa kawai ka samu aiki ba za a faɗi sharrinsa ba yana da sharri ko to sharrinsa kenan yana cire maka ikhlasi ya baka dagawa ka ringa jin ni doctor ni professor ni sheikh ka tafi kenan ku je ma insha Allah duk mutumin da ya gyara halinsa kafin ya bar duniya Allah yana karban ibadarsa yana karban tubarsa dukkan su mace tana jini ko bata jini mai janaba duk halal ne in sun yi yanka a ciki babu aya ko hadisin manzon Allah da ya haramta mana cin yankan su Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna